الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo amma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata daya ga watan Jumada al-akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 4 ga watan 1 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atul Itiqadil Hadi ila Sabilir Rashad na Sheikhul Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata umra a cikin shekara guda yayi sau biyu ko sau uku ko abin da yake sama da haka to ita umra ba ta da wani zamani kayyadaddi wanda ba ta inganta sai a cikin sa dan haka shi al-miqatuz zamani lil umra kamar yadda malamai suke fada jami'u ayyamis sana dukkan kwanukan shekara a koyaushe mutum Allah ya bashi dama to yana halatta ya je umra an gane ku kuma mutum yana iya maimaitawa ba tare da wani adadi ba in sau 100 zai iya yin umra a cikin shekara wannan ya kyautata yayi abin da aka so illa kasancewar ita umra tana karfafa a cikin wata na Ramadan an fi so inda hali a yi ta a cikin wata na Ramadan kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga hajjinsa ta bankwana ya hadu da wata mata daga cikin matan Madina ana mata kinaya Ummu Sinan manzon Allah sai yake fada yace me ya hana ki je ki haji tare da mu tace ya rasulullahi iya abinda mai gidana ya mallaka na abun hawa raqun ma biyu ne kacal dai ya hau ya tafi haji tare da kai dai kuma akan shi muke dauko ruwa manzo Allah sai ya ce to abinda nake so da ke idan ramadani ya zo ki yi kokari ki je ki umra manzo Allah ya ce domin yin umra a cikin ramadan daidai da haji take tare da ni duk wanda ya umra a cikin wata na Ramadan tamkar yayi haji hajjin ma kuma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi yana tabbatar mana cewa umra tana karfafa a cikin wata na Ramadan an gane ko, in mutum yana da hali kenan ya keɓance yin umrarsa a cikin wata na Ramadan. To amma za ka samu yan bid'a galibi sufiya su wai sai a cikin wata maulidi suke zuwa umra, ka ji wata toshewar basira, ba sa zuwa umra sai a cikin wata maulidi. Kaga wannan kishiyantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ce manzon Allah ya ce aje ayi a cikin watan Ramadan ta fi karfafa, su kuma sun zo sun keɓance ta da wata na maulidi. To haka ne daman kamar yadda wato malamai suke faɗa, wato mu jama'a ba za su taɓa binne wani karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face bid'a sai ta maye gurbi. Hausawa suka ce idan baka yi sharar masallaci ba za ka yi ta kasuwa. In har baka riki sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ka riki sunna ta shaidani. Sunna ta shaidani ko ita ce bid'a? Na'am. Itikafi shi a tsawon shekara a kowane lokaci mutum yana iya yin itikafi, shi ma bai keɓanta ba da Ramadan, sai dai ya fi ƙarfafa a cikin wata na Ramadan. An gane ko? Ya fi ƙarfafa a cikin wata na Ramadan, kuma a cikin wata na Ramadan ma goma na ƙarshe, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafin kwanuka goma na farkon Ramadan domin lalimi da neman dacewa da daren Lailatul Qadr. Jibrilu alaihi salam ya zo ya faɗa masa cewa a dai ci gaba da bincike, ba a nan ba take. Manzon Allah ya yi itikafin goma na tsakiya, Jibrilu alaihi salam ya koma dawowa ya ce masa a dai ci gaba da bincike, ba a nan ba take. Manzon Allah ya yi itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, Allah ya masa dace da daren Lailatul Qadr. Za Allah sai yake faɗa cewa ku kirdadi daren Lailatul Qadr, sai yace fil ashril awakhir min Ramadan, a cikin kwadarare goma na ƙarshen Ramadan. Manzo Allah yace a darare goma ma ku kirdade ta a mara 21, daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29, a nan ake samun dace da daren Lailatul Qadr. Amma ainihin cewa ga daren da za ta wuce a cikin waɗannan darare na ƙarshen Ramadan, wannan al'amari ne wanda yake na gaibi, al'amari ne ɓoyayye, kuma Allah ya koye ta saboda wata hikima ta shi. Hikimar shi ne domin mu rayar da wannan darare goma gaba ɗaya, kamar yadda Allah ya koye ma bawa ranar mutuwa domin ka zamanto a cikin shiri, ya koye mana lokacin kasancewar alkiyama domin kowa ya kasance a shirye ya yi mata tanadi. To haka hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya ɓoye daren Lailatul Qadr a cikin waɗannan darare goma na ƙarshe domin bayansa mu'mine su rayar da wannan darare goma gaba ɗaya. To illa kasancewar ta fi ƙarfafa a daren 27, kamar yadda Ubayy ibn Ka'ab, Allah ya ƙara masa yadda, rantsuwa yake da Ubangijinsa cewa daren 27 shi ne daren Lailatul Qadr. To amma tana iya wucewa daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29, kamar yadda hadisi ne sahihi na cikin Sahihul Bukhari, hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an nuna mun daren Lailatul Qadr, ina famar na fito na ba ku labari game da ainihinta. Na samu wasu mutum biyu suna faɗa da juna, suna rigima da juna, ƙoƙarin sasanta su sai ya mantar da ni. Manzo Allah ya ce amma ban manta ba daren da naga Lailatul Qadr yace da aka wayi gari manzon Allah yace na wayi gari ina mai sujada a cikin ruwa da cabu Abu Sa'id Al-Khudri yake cewa sai na tsaya nayi tunani yace wallahi sai na tabbatar da cewa daren 21 ne domin an kwana ana ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya mana sallar asuba yana juyowa yace sai na garu lema da laka a goshinsa domin rihin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rihi ne na itacen dabino baya rike ruwa ya hana shi shigowa to kaga a wannan hadisi daren 21 dan haka wauta ne mutum yayi kuncin sa yace sai daren 27 zai je ya ci daren Lailatul Qadr in an ci daren kuma shikenan an koma barci sai badu kuma kamar yadda zaka gani musamman manya ƴan bariki wai sai daren 27 mutum ya dauki tafi wai masallaci za wai yau daren Lailatul Qadr me yiwa ma tuntuni ta riga ta wuce daren 21 ko da uku ko kuma da biyar wannan daga an ci daren 27 kuma shikenan to me yiwa ba ta wuce ba sai daren 29 an gane ko me yiwa sai daren 29 a takaice dai shi itikafi an fi so mutum ya yi shi a darare 10 na ƙarshen Ramadan amma a cikin kwanukan shekara duk lokacin da kake da dama kana iya yin itikafi kuma kana iya yin itikafi na dare kadai kuma kana iya yin itikafi na yini da dare ba sharadi bane ba na ingancin itikafi cewa sai da azumi kamar yadda wasu daga cikin magabata suka tafi hadisin da yake tabbatar da itikafi mutum yana iya yin shi ba tare da azumi ba hadisin Umar Allah ya kara masa yadda hadisi yana cikin Sahihul Bukhari yace na ci ma kaina alwashin itikafin dare guda tun a jahiliya an gane ko yace bayan na musulunta na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullahi nayi alkawalin itikafin dare a jahiliya yaya yanzu ina iya cika shi manzon Allah yace ka cika da itikafin ka cika da addawal kin da kai to kaga ai dare ko ba mahallin azumi bane azumi a cikin yini ake yin shi ubangiji ta'ala yace wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl azumi a cikin yini ake yin shi daga ketowar al-fajr zuwa faduwar rana kowane masallaci mutum yana iya yi a fada ta jumhurin malamai tare da cewa Sheikh Nasir Albani da wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa baya inganta sai a ɗaya daga cikin masallatai uku masallacin Makka shine ɗakin Allah mai alhurma ko masallacin Madina ko kuma masallacin Qudus an gane ko kuma masallacin Qudus to amma malamai sun tafi akan cewa wannan al-alif wal-lam a fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa antum aqifuna fil masajid wannan ne bayani da jinsi ne cewa itikafi baya inganta sai a cikin masallaci an gane ko duk inda aka ce masallaci ne za a iya yi to amma Sheikh Nasir Albani da wasu malamai sun kafa hujja da hadisin la itikafa illa fil masajid as-salasa babu itikafi sai a cikin masallatai guda uku su jumhurin malamai suka ce wannan abinda ake nihi babu itikafi fiyayye cikakke sama da itikafin da aka yi a cikin waɗannan masallatai guda uku amma la anan ba tana kure ingancin itikafi bane a wasu masallatai cewa in banda waɗannan darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama fasulin da Madam Allah ya ji kansa yake mana bayani game da cewa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa cewa mu'minai a lahira za su ga ubangijinsu mai girma da daukaka da wannan idanun nasu a wannan rayuwa tamu ta duniya ba wani bawa wanda Allah ya bashi idaniyar da take da ikon ganin zatinsa anan an gane ko hatta da annabawa da manzanni babu wani annabi daga cikin annabawa ko wani manzo daga cikin manzanni wanda Allah ya bashi idaniya idaniyar da za ta iya ganin zatin Ubangiji subhanahu wata'ala a wannan rayuwa ta duniya. Don haka annabi Musa alaihi salam da ya nemi ganin zatin Allah subhanahu wata'ala ne Allah ya ce masa lan tarani walakin nzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'ika falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Haka Allah yace masa, yace Musa ba za ka ganni ba, yace sai dai abinda nake so da kai idan kana so ka san da haka ka ƙara tabbatarwa ka sami yaqinin cewa a wannan rayuwa ta duniya babu wata idaniya da take da ikon ganin zati na Ubangiji ta'ala yace kalli wannan dutse wanda yake kusa da kai, haske na zai bayyana gare shi, idan haske na ya bayyana ga wannan dutse fa in istaqarra makanahu in ya tabbata agunsa ya jure fa sawfa tarani to ka san da cewa da sannan zaka iya gani na a nan duniya in har shi dutsen ya jure. Falamma tajalla rabbuhu liljabali, lokacin da hasken zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana ga wannan dutse, ja'alahu dakkan, wannan haske na zatin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya maida wannan dutse wato niƙaƙƙe ya rugulguje ya niƙe ya zama gari. Ganin haka wa kharra Musa sa'ika, take yankin Musa sai ya fadi yana sume. Falamma afaqa, lokacin da ya falfadu ya dawo cikin hayyacinsa, qala subhanaka sai yace sarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na, tubtu ilayka na tuba zuwa gare ka game da abin da nani na tambaya, wa ana awwalul mu'minin, yace ni ne farkon masu imani cewa wata idaniya a nan duniya bata isa ba ta ganka, kuma haka fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an masa tambaya, hadisi ne sahihi, daren da aka tafi saman bakwai da kai shin kaga Ubangijinka mai girma da ɗaukaka? Manzon Allah ya ce nurun anna arahu, haske ya sha makanci tsakanina da shi, yaya za a yi na ganshi? Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya tabbatar da cewa bai ga Ubangijinsa mai girma da ɗaukaka daren da aka tafi saman bakwai da shi. Haka Umayya ibn Salt, wanda mawaki ne na jahiliya, shi kansa a cikin waƙarsa me yake faɗa, cahi fala basarun yasmu ilaihi bi tarfihi wa duna hijabin nuri khalqun muayyad, yace babu wata idaniya da za ta iya ɗaukaka, a gane ku, ta ga zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kafin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai wato shamaki wanda yake na haske, kuma akwai wata halitta mai ƙarfi, su ne mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka ya faɗa a hadisi sahihi, hadisin na cikin sahihu Muslim, manzon Allah yake cewa wa alamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, manzon Allah yake ku san da cewa ba za ku ga Ubangijinku ba ku mu'minai sai kun mutu, sai kun mutu za ku ga Ubangijinku. Don haka malamai suka ce duk wanda yayi da'awar ganin zatin Allah a nan duniya to wannan zindiki ne arne ne, wa man qala fi dunya yarahu bi ainihi fa zalika zindiqun dagawa tamarrada. Don haka mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wata'ala gani biyu, gani na farko a filin alkiyama, gani na biyu kuma a aljanna. Allah ya sanya mu dalilai, malam ya zo mana da su sun wuce a lissafa daga cikin dalilan da suke cikin Alkur'ani, fadar Allah subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, da kuma fadarsa lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mana ziyada shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka a cikin suratu Kaf, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, Ubangiji ta'ala yace na ga ƴan aljanna duk abinda suke so a aljanna, waladaina mazid, agunmu kuma suna da ƙari. Menene ƙarin? Shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. kuma haka dalili na hudu daga cikin alqur'ani kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun ubangiji ta'ala yace tabbas waɗanda suka kafirce mu waɗanda suka kafirce ma ubangijin su a wannan yini game da ganin zatin ubangijin su lamahjubuna ababan sha makancewa ne kwata kwata ba za su gaishi ba kwata kwata ba za su ga ubangiji mai girma da daukaka shine anan wato malan sai yake cewa falamma hajaba ulaika fi halin suqi yayin da ubangiji ta'ala ya sha makanci waɗannan jama'a waɗanda suka kafirce masa cewa kwata kwata ba za su ganshi ba a halin yayi fushi da su to dalla ala annal mu'minina yarawnahu fi halin rida wannan yayi nuni akan cewa mu'mine za su ga ubangijin su cikin hali ne yarda da amincewa tunda ya yarda da su ya amince da su domin sha makance kanshi da yayi game da waɗanda suka kafirce masa wannan ukuba ce azaba ce menene ya janyo musu wannan ukuba da azaba fushin da Allah subhanahu wataala yayi da su to mu'mine ku ya yarda da su ya amince da su kenan ana ba yadda za a yi su daidai da kafirai mafhumul mukhalafa kenan mu'mine za su ga ubangiji mai girma da daukaka to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka masa tambaya shin wai za mu ga ubangijin mu a ranar kiyama ga mu jama'a masu yawa shi kuma daya daya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa lalle ku san da cewa za ku ga ubangijinku kamata rauna hazal qamar kamar yadda kuke ganin wannan wata lailatul badr daren cikar shi daren cikar wata 13 14 15 to manzo Allah yace haka za ku ga ubangijinku anan kamar yadda malam yayi bayani dan kar tunaninka ya baka wata ma'ana wanda take mummuna ka kamanta ubangiji subhanahu wata'ala da wata shine malam sai yace a wa hadha tashbihu lirru'yati birru'ya la lilmar'i bilmar'i fa inna allaha ta'ala la shabiha lahu wa la nadhira wannan wato kamanta gani ne wato da wani gani kenan yadda shi ganin wata abu ne mai sauki ba magana turayya da juna cewa wane gusa ka kare ne ko kuma wane ka take ne ko kuma sai ka hau wani wuri wani tudu ko kuma sai ka dan karkata a kowa daga inda yake da na kwance da wanda ke zaune da wanda ke tsugunne da wanda yake tsaye kowa daga inda yake in kun kai miliyan nawa kowa in ya daga kansa zai ga wata to haka di yawan mu'minai a kiyama kowa daga inda yake zai ga ubangiji subhanahu wataala kenan kamanta gani ne da gani ba kamanta abun gani bane da wani abun gani an gane ko kenan yadda muke ganin wata ba tare da turayya da juna haka kowa daga inda yake ganin shi to haka kowane mu'mini zai ga ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama dan haka manzo Allah yace la tudhammuna ma'ana ba kwa turayya da juna da matsatsa da juna to dan haka dai a takaice bayani ya gabata aqidar ahlus sunna wal jama'a mu'mine za su ga ubangijin su wato a ranar kiyama sabani ga mu'tazila da irin su jahamiya da sauransu sun tafi akan cewa a kiyama ma ba za a ga zatin Allah subhanahu wataala dan haka dalilai sun wuce a lissafa kamar yadda muka yi bayani za mu tashi wato fasli na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun wa min sifati llahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yurid la yakunu shay'un illa bi iradatihi wa la yakhruju shay'un amma shi'atihi وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور أراد ما العالم فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون مالم الله يجي كنسا نفتا فصل وتوانم فصليني وانك بياني جمد الإيمان بالقضاء والقدر إيماني جمد واتو حكنچن الله سبحانه وتعالى دا القدر رسا wanda shi imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alƙadarinsa yana daga cikin jumullar yin imani da rububiyya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da imani da sunayensa da sifofinsa shi yasa anan kai tsaye an gane ko bayan malam ya gama bayani akan wato shine ar-ru'ya ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo baya da wannan fasili yace wa min sifati Allah ta'ala yana daga cikin sifofin ubangiji mai girma da daukaka annahu al-fa'alu lima yuri shine mai aikata abin da yake ni lafazin fa'al sigatul mubalaga ne mai matukar aikata duk abin da yake ni wanda wannan kenan shine imani da alkadari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato da kuma hukuncinsa wanda wannan sifa ce wadda take ta kamala ta cika da batsewa wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta da ita shi mai aikata abin da yake nihi ne an gane ko sabani ga mu bayinsa baka isa baka aikata abin da kake so sai idan Allah ya yarda to amma shi ubangiji subhanahu wata'ala mai aikata duk abin da yake nihi ne wanda kasancewar shi imani da an gane ko shine anan malam yace la yakunu shay'un illa bi iradatihi wa la yakhruju shay'un an mashi'atihi wani abu komun kankantar sa a sama ko a ƙasa baya kasancewa sai da nihin Allah duk wani abu da kaga ya kasance ya tabbata to Allah ne ya nufa wala yakhruju shay'un an mashi'atihi kuma wani abu bai isa ba ya fita daga cikin mashi'ata Allah subhanahu wa ta'ala kace a ni fa abin da naso zan yi a ba yadda za a yi abin da kake so ya kasance sai idan Allah ya so dan adam yana da mashi'a mashi'ar shi tana karkashin mashi'a ta ubangiji subhanahu wataala dan haka anan malam yace wala yakhruju shay'un wani abu baya fita an mashi'atihi gabarin mashi'a ta ubangiji subhanahu wataala to shi lafazin alqada an gane ko ya kamata mu san menene ma'anar alqada wal qadar wanda shi lafazin alqada kamar yadda ma'anar shi take a larabci shine alhukmu wal faslu a dunkula ka ce rabe hukunci shine ake kira alqada shi yasa alqali ake ce masa alqadi saboda aikin sa shine rabe hukunci ga duk wasu masu jayayya wanda a shar'ance idan aka ce alqada kamar yadda malamai suka faɗa suka ce huwa ma qada bihi Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi min ijadin aw idamin aw tagayyir abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta game da halittunsa na samarwa ko rasasuwa ko canzawa an gane ku abinda Allah ya hukunta game da halittunsa na samarwa ya samar abinda yake so ko kuma ya rasar da abinda yake nihin rasarwa ko kuma ya canza kamar yanzu misali a matsayin ka na bawa aure dai sababi ne wanda yake na samun yaya to hukuncin Allah ya riga ya zartu wanda Allah ya so sai ya bashi yaya, wanda Allah ya so kuma sai ya hana shi. Kuma in ya baka dan, Allah yana da ikon da zai iya canza masa wani abu na daga cikin halittunsa ko wani abu. Samarwa ko rasasuwa ko canzawa, abinda Allah ya hukunta game da halittunsa, wannan shine ake kira alqada. Shi kuma nafazin alqadar masdar ne na fadarsu Larabawa da suke cewa qaddartu shay'a uqaddiruhu, ma'ana ahattu bi miqdarihi, na kewaye da sanin gwalgwadan shi. Kamar misali da zaka ce qaddartu darahimi, ma'ana ai ahattu bi miqdarihi, na san iya gwalgwadan kudade na. Kaga ka lissafa, ka kididdiga, ka san iya gwalgwadan su. Qaddartu shay'a uqaddiruhu, ai ahattu bi miqdarihi, wanda a shar'ance idan aka ce alqadar kamar yadda malamai suka faɗa, huwa ma qaddarahu Allahu ta'ala fil azali an yakuna fi khalqihi bina'an ala ilmihi sabiq bi zalik, abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ya kaddara tun fil azal, abinda zai kasance a cikin game da halittunsa. An gane ko? Akan abin da ya ginu akan sanin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya yi rigaye tuntuna Allah subhanahu wa ta'ala tun fil azal, ya kaddara duk abin da zai iya wakana game da bayansa, kuma yana sane da haka, sanin shi ya yi rigaye game da duk abin da zai wakana. To don haka shi alqada'u wal qadar suna da bambanci, kamar yadda kenan malamai suka ambata bambancin. Idan aka ce alqadar shine kenan taqdiru li shay'in qabla qada'ihi, kaddara abu kenan kafin wato zartar da shi, ka kaddara abu kafin zartar da shi, kaza nake buƙatar in yi kaza nan, ka dada ka rage. In aka ce shi kuma alqada, suka ce huwal faragu minash shay'i, zartar da abu, kamar yadda Abu Hatim Ar-Razi Allah ya ji kansa, ɗaya daga cikin magabata, malami ne babba daga cikin manya-manyan malaman hadisi, ya mana misali game da bambanci tsakanin alqada'u da alqadar. Shine yake cewa shi wato alqadar, yace matsayin kamar yadda tela yake shimfida yadi akan teburi. Idan ka kawo ma tela yadi, kace ina buƙatar a dinka mun riga da wando, misali wannan yadi naka, tela zai dora shi akan tabul, sai yazo da meter da alli, shine lacre, yana zanawa, in ya auna ya ƙara ko ya rage, ya zana nan, ya hudda hannu, misali in riga ce ya riga ya zana, ga iya gwalgwadan tsawon hannu, ga iya fadinsa, ya dada ya rage, wuya ga yadda zai fitar da shi, fadin riga ga yadda zai fitar da ita, tsawonta gaya, ya dada ya rage. To wannan shine ake kira alqadar kenan, taqdirul li shay'in kenan, kana daidaitawa, kana karawa, kana ragewa, har ya kai daidai yadda kake bukata. To in ya gama wannan taqdiri kin, ya auna ko ina, ya hudda hannu, ya hudda wannan, lokacin da ya sa almakashi su zo ya yanka, sai a ce wa kad qabahu, ai ya riga ya gama. Yanzu kaddara cewa ya zo ya shimfida, ya zana riga ce, ya auna, ya hudda hannu, ya hudda wannan, ya sanya lacre, ya wannan. Idan ya sa almakashi ya yanka, kana iya ce masa wando za a maida mu? Cha zai a aina rige na gama, tunda na rige na yanka riga. Kenan maganar a dawo baya bata taso ba. Kenan shi at-taqdir, tuntuna Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara, ya saita duk abin da zai wakana game da bayan shi. Kuma wa qad qabahu, tuntuna Allah ya rige ya zartar. Kenan maganar dawowa da baya bata taso ba. Kamar yanzu misali magini, idan zai yi gini, in ya zo sai ya zana, nan ɗaki ne za a hudda, nan kunya ce za a hudda, nan gwadala ce, nan mangaza ce, nan mene ne, sai ya zana. in ya zana ya zo ya tona, in aka rigai aka gina maganar cewa a nan kaza ya kamata kuma wannan kuma sai dai a ce dai a yi wadai abinda ake a yi baddadi, kenan an rigai an zartar. Amma kafin a zartar kenan zana wadda aka yi ana iya canza wannan zane nan da kaza za mu yi, to yanzu bari mu zana kaza muke bukata mu yi. To wannan shine bambanci tsakanin alqaba'u wal qadar. Shine Ibn al-Asir Allah ya ji kansa yake fada, wato yake cewa shi wato alqaba'u wal qadar lamurra ne guda biyu waɗanda suke masu lazimtar juna, wanda ɗaya baya rabuwa da ɗan uwansa. Don haka shi yace alqadar matsayin foundation ne, kaga ba yadda za a yi gini ya tabbata wato sai da foundation. Shi kuma kenan alqada, shi kuma matsayin kenan ginin ne. Duk wanda ya nemi raba tsakankanin gini da foundation to gaba ɗaya ya roshe shi. In ka ce a ginin nake so ya tsaya, bari in tone wannan foundation kin, bana bukatar shi, to ba yadda za a yi gini ya tsaya. Kenan shi alqadar bi manzilatil asas, matsayin foundation yake. Shi kuma alqada kenan bi manzilatil bina, matsayin gini yake. Shine yace famar rama la fasla bainahuma faqad rama hadmal bina'i wa naqabahu. Duk wanda ya nemi raba tsakankanin su to gaba ɗaya ya nemi rushe ginin wannan gaba ɗaya. To dan haka dole mumini yayi imani da duk abinda Allah ya kaddara masa da duk abinda Allah ya hukunta masa. To shine anan kenan malam yake mana bayani game da imani da alƙadarin Allah subhanahu wa ta'ala da hukuncinsa. Shine yace wa min sifatillahi ta'ala, yana daga cikin sifofin Ubangiji mai girma da daukaka, annahul fa'alu lima yuri, lalle shi Ubangiji mai aikata duk abin da yake nihi ne. Kamar yadda ya siffanta kanshi da wannan sifa a cikin suratul buruj, fa'alu lima yuri, kuma haka can cikin suratul haji, inna allaha yaf'alu ma yuri, Ubangiji ta'ala shi ke aikata abin da yake nihi. Sai yace la yakhruju shay'un bi illa la yakunu shay'un illa bi iradatihi, wani abu a sama ko a ƙasa bai isa ba ya kasance ko mun kankantar shi, illa bi iradatihi, sai da nihin Allah. Duk abin da kaga ya kasance na alkhairi ko na sharri, to Allah ne ya nufa ta. Wala yakhruju shay'un an mashi'atihi, kuma wani abu baya fita gabarin mashi'ata Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Wani abu ya fita daga cikin mashi'ata Allah subhanahu wa ta'ala, wani abu ya kasance ba tare da Allah ya so ba, ba yadda za a yi. Duk abin da kaga ya kasance to Allah ne ya so da haka. To shi imani da alqaba'u wal qadar yana da martabobi guda hudu. Shine tun anan wato malam ya bayyana mana martaba ta farko. An gane ko? Martaba ta farko daga cikin maratibul imani bil qada'i wal qadar shine wato sani na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kewaye kowa da komai, al ilm kenan, martabatul ilm. Don haka martaba ta farko sai mun yi imani, mun tabbatar da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne game da dukkan komai, dukkan abubuwa waɗanda suke samammu a cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya Allah yana sane da su. Wal ma'dumat, da duk wani abu wanda yake rashashe, abinda an yi shi kuma yanzu kwata-kwata babu shi, duk abinda yake rashashe Ubangiji ta'ala yana sane da shi. Ma'ana halittun da Allah ya halitta gaba ɗaya a cikin sammai da ƙasai Allah yana sane da su. Waɗanda suke samammu a yanzu Allah yana sane da su, waɗanda suke rasassu Allah yana sane da su. Sannan kuma wal mumkinat, da duk abin da ke iya yiwuwa, abin da ke iya kasancewa, shi ma Allah yana sane da shi. Wal mustahilat, da duk ma abin da ba zai iya yiwuwa ba, abin da ba zai iya yiwuwa ba a hankalce, Ubangiji ta'ala yana sane da shi. Ya kewaye kowa da komai da sani, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo yaya zai kasance, Ubangiji Ta'ala yana sanar da haka. An gane ko? Ya san abin da ya wuce, kuma abin da ake ciki ya san komai ne. Abin da zai zo nan gaba, in ya zo yaya zai kasance, Ubangiji Ta'ala yana sanar da shi. Shine malamai suke cewa alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Ya san abin da ya kasance a baya, ya san abin da ake ciki a yanzu, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo yaya zai kasance. Wanda wannan yana nuna mana fadin ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya na can cikin suratul an'am, yan wuta lokacin da aka tseda su a gabar wuta, iya abin da ya rage a tunkuda su cikin wutar jahannama, za su nemi cewa a dawo da su, duniya sun yi nadama, in an dawo da su za su gyara halayensu, ba za su koma aikata aikin da aka hane su. Ubangiji Ta'ala yake faɗa, walau tara iz wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibu. Ubangiji Ta'ala yace, da kaga lokacin da aka tsede ɗan wuta akan gabar wutar jahannama, iya abin da ya rage a ingiza su, da kaga abun tsoro, abun furgici, abun tashin hankali. A lokacin nan za su faɗa su ce, ya laitana kai can mu mun yi nadama, kai can nadamar mu. Ya laitana nuraddu, ina ma a dawo da mu duniya. Idan an dawo da mu suka ce, wala nukadhdhiba bi ayati rabbina, ba za mu koma ƙaryatar da ayoyin Ubangijinmu, wana kuna minal mu'minina, kuma za mu yi ƙoƙari mu kasance daga cikin mu'minai. Ubangiji Ta'ala ya ce, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, bari dai kawai abinda suke ɓoyewa ne gabanin wannan yini shine ya bayyana gare su, domin sun ƙaryatar da wannan yini na alkiyama. To yau ya bayyana cewa wannan yinin gaskiya ne, sun gani da idansu. Ubangiji Ta'ala ya ce, walau ruddu, kaddar cewa da za a dawo da su duniya kamar yadda suka nema cewa za su gyara aikinsu. Ubangiji Ta'ala ya ce, la'adu limanuhu anhu, rantsuwa nake da girma na da buwayata, tabbas za su koma aikata abin da aka hane su. Wa innahum lakazibuna, lalle su maƙaryata ne. Kaga anan abu ne wanda bai wakana ba, Allah yake ba mu labarin, in ya wakana ma ga yadda zai kasance. Sun nema a dawo da su duniya su gyara aikinsu, Allah ya ce, in ma an dawo su ga abin da za su koma aikatawa. To don haka sai mun yi imani da cewa sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye kowa da komai. Duk wani abu samamme a cikin sammai da ƙasa, Allah yana sanar da shi. Duk wani abu wanda yake rashashe, Allah yana sanar da shi. Duk wani abu wanda zai iya yiwuwa, Allah yana sanar da shi. Duk wani abu wanda ma ba zai iya yiwuwa ba, Allah yana sanar da shi. Ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, yaya ne zai kasance. Dalilin da yake tabbatar da wannan martaba shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, li ta'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ash-shahid wa anna Allah, lalle Ubangiji mai girma da daukaka, qad ahata bi kulli shay'in ilma, ya kiwaye kowa da komai da sani. Kuma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi na cikin sahihai, game da ƴaƴan mushrikai, yaya ne yanayin su zai kasance a ranar kiyama. Manzon Allah sai ya ce, Allahu a'lamu bima kanu amilin. An gane ko? Ƴaƴan mushrikai menene hukuncin su? Sai ya ce, Allahu a'lamu bima kanu amilin, wanda suka mutu kenan kafin su balaga. Manzon Allah yake faɗa, Allahu a'lamu bima kanu amilina, Allah shine masani game da abinda suka kasance za su aikata in sun kai lokacin balaga. Martaba ta biyu shine sai mun yi imani da cewa komai da kowa tuntuna Allah subhanahu wa ta'ala, wato ya rubuce duk abinda zai wakana har izuwa kiyama. Allah ya rubuce shi, ya tabbatar da shi a cikin littafin sana Allahul Mahfuz. Duk wani abu daidai da motsa kafarka da zakai, tuntuna Allah ya rubuta. ayoyin da suke tabbatar da haka na daga cikin su fadar Allah subhanahu wata'ala a can cikin suratul hajj alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allah yasir ubangiji ta'ala yace alam ta'lam shin baka yi sani anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard ubangiji ta'ala shike da sanin duk abin da ke cikin samai da kasai gaba daya inna zalika fi kitab duk abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai yana tabbaci a cikin littafi Allah ya rubuta tintin inna zalika 'ala Allah yasir kuma hakan abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wata'ala ba wani abu bane ba wanda yake da kai ruwa rana mai wahala kuma haka ya fada wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratibin wa la yabisin illa fi kitabin mubin yace sanin makullan gaibu na gun ubangiji subhanahu wata'ala la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san da su in banda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana menene mafatihul gaib shi su ne abinda Allah ya ambata a ƙarshen suratul luqman inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunzilul gais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَدَنَّن سُنِي مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ وَنَن غُدَا بِيَرْكِ تو با وندي سان دا سو ان باندا اوبنجي سبحانه وتعالى لا يعلمها الا هو سيچي ويعلم ما في البر والبحر شيكي دا سانن ابن داكي چيكين سرري غبا دايا والبحر دا دوك ابن دا يكي چيكين تيكو الله ينا سنادشي dukkan halittun da suke doran ƙasa da wanda suke cikin teku ubangiji ta'ala yana sane da kididdigar su sai ya ce wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ganyen itaciya bata isa ba ta fado face Allah yana sanin faduwarta duk wani ganyen icce da zai fado to ba zai fado ba face Allah yana da sanin ganyen icce kaza a lokaci kaza zai fado وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سيتي ولا حبة في ظلمات الأرض يتي قوة قوايا دا تكي فادوا أتكين دهن قصا ولا رقب يتي كيبات أنيابا ولا يابس كوبو سسا إلا في كتاب مبين فاتينا تبتش أتكين لتافي ما أبو تنبيان تنا الله يكي دلدقي يا ربوتا يا تبتر غنين إتي كزا ألوكا تي كزا زي فادي تنا الله يا ربوتا أتكين له المحفوظ ka kalli adadin itace miliyar ruka wanda sun wuce da safi to amma ganyen su duk icce daya akalla ganyen da zaka samu miliyoyi ka ne to ganye daya bai isa bai fadi sai Allah ya face Allah yana sane da faduwar shi danye ko wanda yake bushe shi kaga yadda in iska ta bazara ta kada yadda itace suke zubar da ganye to dan haka wannan yana tabbatar mana Allah ya rubuta komai kuma haka ya fada ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allah yasir babu abinda ke samuwa na musiba a ban kasa ko a karan kanku ubangiji ta'ala yace illa fi kitabin face tuntun mun rubuta mun tabbatar da shi fi kitabin a cikin wani littafi shine Allahul Mahfuz min qabli an nabraha kafin ma mu halicci halittar tuntuna Allah yace mun kaddara abin da zai same ta sai yace inna zalika 'ala Allah yasir hakan abu ne mai sauki a gun Allah subhanahu wata'ala haka ya fada kuma wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai Allah yace mun kididdige shi mun tabbatar da shi a cikin littafi wanda yake ma abucin bayani to haka hadisi yana cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kataballahu ko kuma qaddarallahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin wa kana arshuhu ala al-ma ubangiji ta'ala ya kaddara ma halittun sa abinda yake nihin kaddara musu kafin ya halicci samai da kasai da shekara 50 a lokacin nan al-arshin sa yana kan ruwa kafin Allah ya halicci halitta tuni ya kaddara duk abin da zai gudana zurfin da su kamar yadda hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ubangiji ta'ala lokacin da ya halicci alƙalamin kudura sai yace masa uktub yace masa in rubutu alqalamin sai yace rabbi wa ma aktub yace ya ubangiji na me zan rubuta ubangiji ta'ala sai yace masa uktub ma huwa ka'inul ila yawmil qiyama rubuta duk abinda zai wakana duk abinda zai kasance har zuwa kiyama take yanke wannan alƙalami ya gudana da rubutu komai sai da ya kididdige komai sai da ya rubuta mun yi misali motsa kafa dai ai shine kake ganin abu mai sauki ko to kafin Allah ya halicci sammai da ƙasa da shekara 50 Allah ya rubuta ya tabbatar a cikin wannan littafi bawan sa wane a lokaci kaza a wuri kaza zai motsa kafarsa to dan haka shine wannan martaba ta biyu kenan rubutu komai Allah ya rubuce shi ya kididdige shi ya tabbatar da shi a cikin littafin Lauhul Mahfuz martaba ta uku ita ce mashi'a abinda Allah ya so shike kasancewa duk abinda Allah bai so ba ko duk duniya gaba ɗayanta za ta so ba yadda za a iya kasance kamar yadda ya faɗa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kuma haka ya faɗa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin haka ya faɗa kuma wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allaha kana aliman hakima ayoyin sun wuce al-safa wanda suke tabbatar mana komai yana gudana ne da mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya so shike wakana duk abinda Allah bai so ba ba yadda za a yi ya kasance dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi lokacin da yake faɗa ga Abdullahi dan Abbas yake ce masa ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka ihfazillaha tajiduhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf wannan kenan hadisin dalili ne akan abin da ya gabata kenan na martaba ta kitaba komai Allah ya riga ya rubuta duk duniya inda za su hadu su akansa amfanar da kai da wani abu sun yi kadan su amfanar da kai sai abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta cewa zaka samu haka in sun yi hadin gwiwa akan cutar da kai sun yi kadan su cutar da kai sai abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara maka zai same ka maza Allah ya ce rufi'atil aqlam tuntuna an dauke alqalami wajaffatis suhufu takaddu sun bushe Allah ya hukunta ya kaddara ya zartar da duk abin da zai kasance game da bayinsa har zuwa kiyama martaba ta hudu wanda ita ce ta karshe shine wato al-khalq martabatul khalq sai mun yi imani da cewa sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake cikin su gaba daya da mu da abin da muke aikatawa na alkhairi da na sharri gaba ɗaya halitta ce ta Allah subhanahu wataala Allah shi ya halicce mu kuma shi ya halicci abin da muke aikatawa kamar yadda ya faɗa wallahu khalaqakum wama ta'maluna ubangiji ta'ala shi ya halicce ku kuma shi ya halicci abin da kuke aikatawa kuma haka shi ya faɗa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in ali ash-shahid chai wa khalaqa kulla shay shine ya halicci dukkan komai da kai da aikin ka bawa gaba ɗaya halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala haka ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil to waɗannan hudun su ne ake kiran su maratibul imani bil qada'i wal qadar imanin bawa da alkadarin ubangiji da hukuncinsa baya tabbata sai ya gina shi akan waɗannan abubuwa guda hudu sai ka gina su akan waɗannan abubuwa guda hudu shine wani malami ya jumulce su gaba daya a cikin baiti guda yake cewa ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu sai ce wa huwa ijabun wa takwin sune ake kira maratibul imani bil qada'i wal qadar bayan mallan ya fada cewa la yakunu shay'un illa bi iradatihi wani abu baya kasancewa sai da nihin Allah wala yakhruju shay'un amma shi'atihi wani abu bai isa ba ya fita gabarin mashi'ata Allah yayi wani abu ba tare da san Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ya isa mallan sai yake cewa walaysa fil alami shay'un babu wani abu ko mun kankantar shi fil alam a cikin waɗannan halittu gaba ɗaya sammai da kasai ya khruju an taqdirihi da zai iya fita wato gabarin kaddarawa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a ce ga wani abu ya kasance ba tare da cewa Allah ne ya kaddara shi a sammai bakwai da kasai bakwai babu in ka fitar da saman bakwai da kasan bakwai me ya rage babu abin da ya rage to shine mallan yace walaysa fil alami shay'un babu wani abu a cikin waɗannan halittu sammai da kasai da duk abin da ke tsakanin su ya khruju abin da zai iya fita an taqdirihi gabarin kaddarawa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan anan sai mu yi imani mu tabbatar da cewa duk abin da yake wakana a cikin sammai da kasai gaba daya kaddarawa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya kaddara wala yasduru anta dibir illa anta dibirihi kuma babu wani abu da yake gangarowa game da bawa illa anta dibirihi face sai game da gudanarwa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani abu da kaga ya same ka na dadi ko wahala to wannan gudanarwa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala domin shine al-mudabbir mai gudanar da lamarin halittunsa gaba daya shi yake yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi shi yake gudanar da lamari daga sama zuwa kasa gaba daya kowa da komai da ka sani Allah ne yake tuka shi kokuwar duk wata halitta a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take shi yake juya tamamin dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha kuma haka ya fada a cikin suratu yunus yudabbiru al-amr kuma haka ya fada a cikin suratu ra'd shi yake gudanar da lamari idan kaga ka samu wadata to Allah ne ya wadatar da kai idan talauci ya same ka Allah ne ya dora maka in rashin lafiya ce Allah ne ya dora maka in ya yayi maka shine ya yayi maka in ka samu lafiya shine ya yayi maka babu wani wanda ya isa ya fita daga cikin mashi'ata Allah ai dai ga kafirai waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wani hali da suke ciki su yi wadata su yi talauci su yi rashin lafiya su samu koshin lafiya komai ga furgici ga menene duka gudanarwa ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mallan yace wala yasduru babu wani abu da yake gangarowa a sama ko a ƙasa illa anta dabirihi face yana kasancewa ne game da gudanarwa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake tafiyar da komai kuma shi yake tafiyar da kowa sai yace wala mahida li ahadin anil qadaril maqduri mallan yace babu wani wanda ya isa ya karkace gabarin kadara wanda aka kaddara masa wala mahida ba wanda ya isa ya karkace wala mahida li ahadin babu wata makarkata ga wani anil qadaril maqduri game da kaddara wanda take abin kaddarawa ba wanda ya isa ya kauce ma alqadari da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga Abdullahi dan Abbas yace masa wa alam annama asabaka lam yakun li yukhti'aka wama aqfaka lam yakun li yusibaka yaro ka san da cewa duk abinda ya same ka na dadi ko wahala to bai zamanto ba zai kuskure maka duk abinda ya kuskure maka to tun can ma bai zamanto ba zai same ka haka Ubada ibn Samit Allah ya kara masa yadda yana cikin rashin lafiya ta mutuwa yake ma ɗansa nasiha yake ce masa wa alam ya bunayya yace ya kai ɗana kai sani annaka lan tajida ta'amal imani kwata kwata ba za ka samu ɗanɗanin imani ka ji zakin sa yace hatta ta alama annama asabaka lam yakun li yukhti'aka wa annama akhfaaka lam yakul li yasibaka, yace sai kai sani ka tabbatar da cewa duk abin da ya same ka bai zamanto ba zai kuskure maka, kuma duk abin da ya kuskure maka bai zamanto ba zai same ka. To dan haka maganar wai kaji mutun ya sayi wai dabba wai ba a san abur gida haka ba tare da an daure dabba ba, wai cewa wai in musiba za ta fada maka wai sai ta fada ma wannan dabba, haka mutane suke da wannan maguzanci, rashin imani da alƙadarin Ubangiji subhanahu wataala. Wai in musiba za ta fada maka, wai in kana da dabba wai sai ta fada ma kan wannan dabba. Wasu makasudin kiwo da suke saboda jahiliya wal iyazu billahi, ko kaji ana kan mai tsautsayi, a musulunci babu tsautsayi, an gane ko, babu tsautsayi. In aka jeho jiha ta same ka ba tsautsayi ba ne ba, in ka zo abu ya same ka ba tsautsayi ya kawo ka ba, Allah ne ya kaddara ba yadda za a yi ka kauce, ba yadda za a yi ka kauce. Shi ne malam ya ce wala mahida li ahadin, babu wata makarkata, wata mabauda ga wani bawa, anil qadaril maqduri, gabarin alqadari wanda yake abin kaddarawa, duk abin da Allah ya kaddara maka to ba yadda za a yi ya kauce maka. Sai malam yake fada, yake cewa wala ya tajawazu ma khutta fil lawhil masduri, kuma bawa bai isa ba ya ketare abinda aka rubuta aka tabbatar fil lawhil masduri, a cikin allo wanda yake abun rubutu, shine Allahul Mahfuz, allan da Allah ya rantsuwa da shi. Wa kitabin masdur, wa qur, sai ce wa kitabin masdur, ina rantsuwa da wato littafi wanda yake abun rubutawa, shine lauhul mahfuz, wanda Allah ya tabbatar da duk abin da zai wakana wato game da halittunsa kafin ya halicci samai da kasai da shekara 50,000, kamar yadda bayani ya gabata. Shine yace wala ya tajawazu, bawa ba zai ketare ma khutta, abinda aka rubuta fil lauhil masdur, a cikin allo wanda yake abun rubucewa, shine Allahul Mahfuz. Kaga wannan malam me yake nihi kenan martaba ta alkitaba, cewa Allah ya rubuta komai, Allah ya rubuta komai ya gama. Sai yace arada mal ibadu fa'iluhu, duk abinda bayi suke aikatawa Allah ne ya nufata, an gane ko, kenan irada wadda take kauniya kadariya, duk abinda bayi suke aikatawa Ubangiji subhanahu wataala ne ya nufata. Irada ta Allah subhanahu wataala kala biyu ce, akwai al-iradatul kauniyya al-qadariyya, akwai al-iradatul shar'iyya. Ita al-irada al-kauniyya al-qadariyya ba wanda ya isa ya kauce mata, abinda Allah ya riga ya kaddara ya kasantar da shi ba wanda ya isa ya kauce. Amma ita al-irada ash-shar'iyya tana kasancewa ga wanda Allah ya masa dace, wanda Allah ya tabar da shi, kuma wannan ba zai aikata ba, kamar yadda Allah ya shar'anta mana dokoki, wanda Allah ya masa dace mumini zai tsara waɗannan dokoki na Allah, wanda Allah ya tabar da shi saboda wata hikimar shi ba zai aikata waɗannan abubuwa ba, kamar yadda ya faɗa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, an gane ko, kenan bambanci tsakanin al-irada al-kauniyya da al-irada ash-shar'iyya. Ita al-irada al-kauniyya tana kasancewa ga abinda Allah yake so da ma abinda Allah baya so, imanin mumini da kafircin kafiri gaba ɗaya Allah ne ya nufata, an gane ko. To ita kuma al-irada ash-shar'iyya ita ko bata kasancewa sai ga abinda Allah yake so, Allah yana son yin imani da shi dan haka ya shar'anta mana, kuma baya son kafirci da munafirci da duk wani aiki na sabo, kamar yadda ya faɗa wala yarda li ibadihi al-kufr. To ita al-irada al-kauniyya wannan zartatta ce, duk abinda Allah ya nufata wannan dole ya kasance. Amma ita al-irada shar'iyya tana kasancewa ga wanda Allah ya masa dace, wanda Allah ya tabar da shi kuma ba za ta kasance ba. shine yace arada mal ibadu fa'iluhu, ubangiji ta'ala ya nufaci wato duk abin da bayi suke aikatawa ubangiji ta'ala shine ya nufata. Walau asamahum, da a ce ubangiji ta'ala ya kiyaye su ya ba su tsaro da kariya gaba ɗaya, lama khalafuhu, da ba za su saba masa ba. Inda a ce bayi gaba ɗaya Allah ya ba su tsaro da kariya, to ba wanda ya isa ya saba masa. Don haka annabawa da manzanni su ne Allah ya ba su wannan martaba, martaba ta al-isma, kiyayewa, tsaro da kariya. Su ba sa ƙetar dokokin ubangijinsu. Shi ne ya ce walau asamahum, da ya kiyaye su ya ba su tsaro ya ba su kariya, bayinsa gaba ɗaya lama khalafuhu, da ba su saba masa ba. Don haka saboda wata hikima tashi sai ya kasa bayin shi kashi biyu. Wasu masu yi masa da'a ne Allah ya tabbatar da mu a cikinsu, wasu kuma masu saba masa ne saboda wata hikima wuta ta zamanto makomarsu, Allah ya kare. Sai ya ce walau sha'a an yudi'uhu jami'an la'ata'uhu, da Allah ya so cewa bayinsa gaba ɗaya su yi masa da'a, la'ata'uhu, malam ya ce wallahi da sun yi masa da'a babu wanda zai ja da baya. Inda a ce ya so cewa bayinsa gaba ɗaya su yi masa da'a, to gaba ɗaya da sun yi masa da'a. Shi ne ya ce walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftaru. Sai ya ce khalaqal khalqa, shi ne ubangijin da ya halicci halittu gaba ɗaya. Kaga wannan martaba ta al-khalqi kenan. Wa afa'alahum, da ayyukansu. Shi ya halicci bayi kuma shi ya halicci ayyukansu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, kuma shi yace Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, kuma shi yace badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulli shay wa huwa bi kulli shay'in alim. Sai yace wa qaddara arzaqahum, kuma shi ya qaddara wato arzikinsu. Wa ajalahum, kuma da kwanukan rayuwa, kamar yadda yake cikin hadisi na Abdullahi dan Mas'ud, da kafin ya zo duniya in ya cike kwana 120 a cikin cikin mahaifa, Allah yakan turo mala'ika na musamman bayan an daidaita halittar da an fitar da gabbai. Wannan mala'ika Allah zai umarce shi da game da busa ma wannan dare. Idan ya busa masa rai, sai a ce ya rubuta abubuwa hudu. Farko zai rubuta arzikinsa gaba ɗaya, abin da zai ci har ya koma zuwa ga ubangijinsa. Kwaya ɗaya bawa baya komawa zuwa ga ubangiji ya barta a doron ƙasa. Abu na biyu kwanukan rayuwa gaba ɗaya, sai gonda ɗaya ba yadda za a yi bawa ya koma zuwa ga ubangijinsa ya bar wani abu na kwanukan rayuwa. Don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a, da wanda ya mutu akan shimfiɗa lafiya kalau daga kwanci kawai shikenan da aka tashi ba shi an daddaba shuru, da wanda rashin lafiya ta zame masa sababi na mutuwa, da wanda aka kashe shi aka yi ta'addanci gaba ɗaya kowa ya mutu a ajalinsa, kawai illa kasancewar Allah ya bambanta bayinsa ne wajen ajali. Wani lafiya kalau zai mutu, wani sai ya yi rashin lafiya, wani kwa ta'addanci za a yi a kashe shi, wani yana yaro zai mutu, wani sai ya zama saurayi, wani sai ma ya zama dattijo. Kamar yadda wani malami yake cewa ta'addadatil asbabu fal mautu wahidun, an gane ko, wa man lam yamutu bisayfi mata bi ghairihi. Yace sababba ne yace suka yawaita, amma mutuwa daidai ce. Duk wanda bai mutu ba game da saran takobi, to mata bi ghairihi zai mutu da wani abu, kana kan shimfidar ka zaka mutu. To dan haka aqidar ahlus sunna wal jama'a, wanda aka yi ta'addanci aka kashe shi ya mutu ne a ajalinsa.